الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau Juma'a 9 ga watan Muharram shekara ta 1442 Hijriya, wanda ya dace da 8 ga watan 28 ga watan 8 shekara ta 2020 a lissafin Turawa. Za mu tura kan inda muka tsaya darasi na 97 a cikin wannan littafi mai albarka na al-fusul fi sirati rasul sallallahu alaihi wasallam. Idan mun kwana su iya tunawa, muna magana ne akan abubuwa da suka zama wajibi mai imani da su dangane da annabin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Imanin mutum da zai ci gaba sai ya tabbatar ya haƙƙaƙa waɗannan abubuwa. Mun yi magana a baya akan gashin annabi sallallahu alaihi wasallam, ba irin gashi na bane da naka, gashinsa mai tsarki ne kamar yadda riwaya ta zo a cikin Sahih Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi aski, to yakan ba wani daga cikin sahabbai gashin da yake ka raba wa mutane. Kamar yadda ya faru, ya ba Abu Talha shi ne sahabin da yake jira idan annabi ya yi aski sai ya rarraba mutane gashin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malumi suka ce wannan yana nuna khususiya, lalle wani hukunci ne da yake kwanci annabi shi kadai, don ba a samu ana raba na Abubakar ko na Umar ko na wani daga cikin sahabbai ba, ballantana kuma a samu na wani malami ko wani waliyi ko wani shehi ko wani akarmakan lahu ya zo ana raba gashinsa ana ba mutane wai ana neman albarka. Wannan kenan. Sannan sai muka zo magana akan jinin da yake zuba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kaho in an masa. Manzo Allah yana yin kaho sallallahu alaihi wasallam. Kaho yana da amfani a jikin mutum, kuma ko ba a ja mana hadisi ko aya ba, mun san iyayenmu da kakanni sun amfana da kaho kuma magani ne na cututtuka masu tarin yawa da ba za ka iya wato faɗa ba. Da aka shi annabi an samu a riwaya yana yawan yin kaho, kamar yadda hadisai sun zo cikin kutubu sita, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah da sauran littattafai na hadisi da annabi yake yin kaho. Jini ne ake cirewa a jikin mutum, wanda yake mataccen jini ba shi da amfani, da ruwa da ya yi yawa a jikin mutum zai iya sababa masa ciwuka, ciwon sanyi, ciwon waye da sauransu, sai a rinka fitar da shi wanda ba shi da amfani. Akan iya cire jini matacce a jikin mutum ta hanyar kaho sama da kwana 10, za ka gan shi baki kirin ne har da wani zarazari za ka rinka gani, da kuma wani ruwa haka da zai rinka fita a jikin mutum. Kana yi, duk wanda ya san kaho da kayi za ka yi canji a jikinka, karkashinka, lafiyarka da sauransu, ciwon baya, ciwon kafa, yawan ciwon kai, kasala, mutuwar gaɓɓai da waye sauransu. In mutum yana da kaho, to ana yawan cire masa wannan jinin lokaci-lokaci, to za ka ga ya yi lafiya ƙwarai. Bambancinsa da maganin bature, ba wani magani na bature da za ka sha yanzu bar maka da jini matacce a jikin mutum kuma amma sun san akwai jinin da baya bai da amfani a jikin mutum a wannan ana yin sa ban san dalilin da ya sa mutane suka ƙaurace masa ba kuma a duniyan ce ba inda aka ci gaba suna yi na zamani dawar zamani ne suke zuwa suke yi ina iya tunawa muna yara ko a kasuwar ƙauye ko a cikin unguwanni za ka ga iyayenmu sai mutum an masa aski sai kuma wani zamani ya zo da ƙaho na gargajiya ɗin sai ga an yi masa ana ta cire jini ana kwabarwa ana zubarwa ana cire jini ana kwabarwa galiban za ka ga duk wajen wata ɗaya wata biyu suna yi shi yasa suka fi mu lafiya iyayenmu na da shi yasa yanzu ma mutanen ƙauye da suke wannan abin sun fi mu lafiya so ku rinka yin ƙaho kamar yadda ya zo a sunnan annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam yanzu maganin bature ne sai dai ka ta sha amma jini yana jikinka ya ci sabba maka wasu musibu da sauransu sannan mata ka ga su suna haihuwa in mace ta haihu ka ga tana zubar da jini tana jinin al'ada jini yana fita wannan jinin ai bai da amfani adda ne haka Qur'ani ya ce so su ka ga Allah ya ba su hanyar da za su cire wannan jinin so kai ba in ta yi al'ada duk wata kuma ce sai ta zubar da wani jini mara amfani a shi akwai jini mara amfani a jikin mutum sannan in ta yi haihuwa tana zubar da jini sai kwana 40 tana zubar da jini ba na ciwo ba ne fitar wannan jini shi ne lafiyarta to kai ba yana nan a ninkima a jikinka ka shi sa duk abin da sunna ta zo da shi insha Allah za ka ga akwai alheri a cikinka yanzu ana yin ƙafon a zamanance akwai na'urori da ake yi yan kwalabe da ake sayarwa a kasuwa a irin masu islamic chemist nan wani zaman namu na zamani ma ana kai musu kwas suna zuwa yanzu a saudiya shaguna za ka gani kila adadin na ƙaho ne a kuwait haka a masar haka a ina har amerika ingila duk suna yi da sauransu so duk wanda yake da larura a jikinsa musamman a ciwon kafa a ciwon baya yawan ciwon kai kasala da waye sauransu to ya rinka yin ƙaho in ka ga jinin da za a cire a cikin ka za ka yi mamaki baki irin za ka shigar wani zare-zare yake da sauransu yana nan alaf kan kuma abu mamaki baya fitar da jini mai kyau in dai jini mai kyau ne ba zai ma biyo wurin ba to annabi yana yin ƙaho yana zubar da wannan jini daga jikinsa duk abin da aka ce annabi ya yi kenan akwai alheri a ciki kuma ba cewa yi ni kaɗai zan yi kukar kuwa ba ba cewa yi ni kaɗai zan yi kukar kuwa ba akwai wani yaro da muka haɗu a jami'ar Madina da shi ya yi shekaru yana fama da ciwon kai ya yi abin ya gagara yana zuwa da ya je aka yi man kafan da aka yi masa ana aka yi masa akwai wuraren da ake ya warke tas ya warke kuma kai ma ka gwada da so mu yi ƙaho ƙaho akwai alheri a cikinsa mutum zai iya duk bayan wata biyu a duk bayan wata ɗaya ba abin da ya je maka lafiyarka yawwa da ƙaho da motsa jiki Allah ya yi jikin ɗan adam sai an motsa shi wannan hutun da kuke gani kullum kana zaune a ɗaki a zaune a ofis a zaune a mota a AC a gida a AC a yawai kana ta kana ganin kana huta ba ka tarar-tarar wallahi za ka wato za ka kashe kanka ne da wuri ko kuma ka tozarta rayuwarka ko da kana da nisan kwanan ka yi rayuwar cikin wahala zai iya yiwuwa Allah ya ajiye maka shekara 80 za ka yi ko shekara 100 za ka yi amma in ka kula da lafiyarka za ka cinye wannan shekara 100 din a cikin lafiya ka iya sallah ka iya karatun Qur'ani ka iya azumi ka iya zirga-zirga amma in baka kula da lafiyarka kuma to za ka iya wannan shekara 100 amma kuma a gado kullum kana fama da zirga-zirga a asibiti kana da wahala ga magani a gaban ka kaɗi kai abinciccikan da muke ci ba su da kyau galibin su wallahi ba su da kyau da kuma daga nan muke samun cututtuka ana kawo abinciccika waɗanda suna da illa a gangan jikin ɗan adam yanzu kayan gwangwani ɗin nan da ake faɗa kowa ya sani yana da illa abinda ake sashi a gungwani, duk abinda suke sashi a gungwani sai yi wata uku hudu a shagon mutum biyar wani ma shekara ne, kada ko ka je ka fasa kiwon gungwani a waken gungwani a wane ne da je ka zuba da je ka hambali shi ka cin gashi. Ya aka yi wannan shekarar ko watannin bai lalace ba, wasu abu suke samu su kuma zabe su, wanda kuma suna da illa a jikin ɗan adam, suna da illa. Namun kajin nan da ake ce na Turawa a kai musu allura ana ba su magunguna suna haɓaka kullum kana ɗiba kana ta yaga kana ci mai ko waye waye sauransu, yana ta zama a jikinka ya ta sabbaba maka ciwo, ciwon zuciya, ciwon hawan jini, toshewar wane ne larurori dai ga su daga abincin da muke ci. Su dole ne sai mun rinka yi muna kula da ainihin wato lafiyarmu, kuma yan abubuwa na zamani dole ka ɗan nisance su, kayan zaƙi, kayan maiƙo, waye waye sauransu, da zai yi bane jikinka kana lafka masa wannan abu kai kana ganin kana daɗa haɓaka, amma kuma cuta ce take ta zama a jikinka. In ciwon ya kwantar da kai za ka sha wahala, yanzu duk yawanci abin da yake kashe mu kenan, ciwon hawan jini, a ciwon zuciya, ciwon ƙoda, ciwon wane ne, kuma duk yawanci rashin kula ne da ƙa'idoji da sakaci da neman mahuta. Kisa zaga mutanen ƙauye, za ka shiga ƙauye ka yi awa uku hudu biyar kana zagaye a ciki, ba su da general hospital na asibiti, amma lafiya lau za ka ga suna rayuwa ne sai a yi wata biyu uku hudu ba a fitar da mutum ya je an kwantar da shi asibiti ba. Me yasa? Saboda suna zuwa gona suna shan fresh air, suna cin abinci na gargajiya da aka saba, ganyayyaki da waye da sauransu. In sauro ne su ya kamata su fi kowa sauro, a yi su da suke cikin ciyawa da shuke-shuke, amma mu manyan za ka je asibitocinmu ba gado. Shekarun jiya mun je duba mara lafiya a asibiti, yanda ka ga kasuwa duk mutane ba su da lafiya, mata ne, maza ne, zirga-zirga, wani ya yi sati biyar, wani ya yi wata kaza, wani za a yi masa aiki, wani za a yi wane ne. In ka je asibiti yanda ka kasuwa, in ka je Aminu Kano yanda ka ga masallacin Idi motoci sun fi ɗari nawa, duk an yi fakin duk ana ta jira ba lafiya. So wajibi ne mu kula da hanyoyin da za mu samu lafiyar mu daidai gwargwado. Amma sai ka tambaya su waɗannan mutanen ƙauyuka sun can, ina sun can su? Ka tsaya ka bincika gani su me yasa ciwon baya kama su, saboda ba sa cin abin da kake ci, ba sa shan abin da kake sha. Mutum ya je da hankalin sa zai iya waɗannan gwangwanayen da ake kayan zaƙin nan, mutum ya ta afkawa lemukan nan siga ake zuba na baɗar hankali sauransu. To Allah ya mana afuwa. Za mu zo zan yi muku bayani akan magi shi ma, yawa wannan waya ce ba yi magana ba, na yi magana kuma har jazira ma sun yi hira akan illar magi a jikin ɗan adam. Magi fa ba wai ka fi zaɓu ba a jinin mutum, magi dai dunkule da fito gani mutuwa kenan wannan. Wallahi yana da ai wato akwai yahudanci ne a cikin abubuwa, yanzu akwai kasashen da wallahi in ka shiga da magi kama ka za a yi. Wallahi nake gaya muku nan nan ne jaddan nan ba su mu'amala da magi majoritin su, wallahi nan Sudan in ka shiga da magi suka kama ka karbe a ciki. Saudiya mun yi karatu shekaru duk da muka yi ta buga nan ana sa magi a cikin abinci ba. Wallahi nama za su gata shi kona ba su sama yi, amma muku yanzu shinkafa da wake kai kaga sai ka sa magi uku hudu a ciki. Duk ciwon kafa da wani ciwon zuciya da wani hawan jini da wani wallahi duk a ciki. Ba wai ni na faɗa ba, a bisa ilimi wannan masana wani abu na aka yi a jazira ma suka yi ta kawo ilolin, kuma ko yanzu in kana so internet ka shiga kai browsing ka sa magi ka sa side effects of magi, idan da larabci ne adrarun magi ko magi ka sha mamaki, sai ka yi ne kana karanta ba gama ba. Duk yawanci kasashen da suka ci gaba wallahi ba su amfani da shi, amma munan tirela tirela ake bin kamar shi. Mun saba dan wake za mu ci sai mun ci da shi. Zan zo zan yi bayani a kansa nan gaba kaɗan, yanzu ban shirya ba sai na gama cin da wata wannan. Yawwa akwai abubuwa na gargajiya da ake amfani da su. Wani dan wake gaya mana ya ce, na ce to yaya mutanen da suke rayuwa ne lokacin da ba magi? nama suke samu nama in an yanka damba a cire nama a rike shi ina irin yadda ake kilishi sai a bari shi a dan samu gishiri kadan kadan sai ya bushe idan ya bushe sai a daka shi to nan ga nama in an zuba shi a miya to zai baka kiss din mage har da gari aka sa masa albasa aka sa kayan kanshi da mata suke sawa irin su abin da nan duk da abin da suke sa kayayyakin mu na kanshi su cifta su waye waye sauran su shine zai baka lafiya ta na sha fada a karatu ina zuwa ina nemetawa ko kwanan da mun je ne gar mun fukko san kwana goma sha a can suna kawo mana abinci na alfarma muna ci har da santi amma ba magi a ciki amma mu nan bai zai kuma ce sai ka zuba maka magi 15 a cikin miya daya magi 15 wallahi tallahi mana kuma su sun sani likitocin wasu masu adalci in ka je da wasu ciwukan sai a ce kana cin magi sai a ce ya ce to ka kai kokari ka rage amma ba za su iya fitowa su yi bayani ba saboda kada kamfanin magi ya zai daure su ni ma dan hannun ni da ku ne nake fada wallahi nake gaya muku suna da abubuwan su na zamani na gargajiya da kayan kanshi da ake sawa ya baka test din dawon sabo ne yanzu ko suga ne wanda ya saba in zai sha shayi sai ya zuba suga da yawa to na zuba mun shayin da ba suga sai ji ba suga saboda bakin ya zama addicted amma da zaka rage kana shan shayin ba suga kadan 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 to nan da aka ji aka baka mai suga mai tsanani sai gaba zaka insha Allah haka shi ma magi so sun sabar mana ne haka muke rayuwa shi yasa muke ta mutuwa da ciwuka cututtuka abincin da muke ci galiban shi ne yake jawo mana masifu kuma ina gaya muku lafiyar nan tana da alaƙa da rayuwar mu fa da addinin maganin wannan ba kuma motsa jiki kada wani ya zauna baya motsa jikin sa Allah ko ina mota ko ina mota to Allah ya kara wadata amma ka ware wani lokaci da za ka zauna kana tafiyar kafa kana gumi ko kana wani aiki da za ka yi gumi wallahi ni da kuke gani na nan wallahi wani lokacin nakan na kina ba mai wanki kan wanki na shi gaban daki ne ta wanki ina wanki dana kafin na gama zan jike shakkaf training ne motsa jiki ne wanki sosai saboda zan jike na fidda wannan gumin illa ne karka ce wai komai abin nan kana daukan wannan jin dadi ne no kai abin da zaka motsa tafiya ne kafa ne waye waye da sauransu ciwo kan kafan da yake kama mutane karshen rayuwa mutum ya da kafa ta tsaya sai dai kana tafiya da itace ko sanda ko ran in kana yawan motsawa to za ka da kafar ka za ka mutu da lafiyar ka za ka mutu to shi yasa za ka ga na sha fada su ta habbai da tare ai wai ina general hospitals don su ina teaching hospitals don su ina asibitocin koda su ina asibitocin zuciyar su ina asibitocin ya aka yi shekarun da suke yi yakuna mu dadewa mun taba ji a karatu mun ce muku an dauki abotan hatar ansari an kai shi asibiti an yi kaza akwai likitocin aiki amma suna kula ne da abincin cikin da suke ci mai lafiya ne sannan da abin da ya shafi wannan motsa jikin nan yana maganin wato zai maka maganin da kwaya ba za ta maka ba sama da 70% wahala da kike gani zirga-zirga ka tashi ka tafi ka je ka dawo ko kana guje-guje ko kana tsalle-tsalle za ka daɗe kana rayuwa mai kyau amma ba a yi yanzu mutum ya zauna yana ta haɓaka yana ganin wani jin daɗi ne a ko benin gidanka ne ka rinka hawa sau 300 ka je ka dawo ka je ka dawo ƙwarai kuwa Allah ka ta yi ka je ka dawo sai ka ji ka gaji demo you pain demo you gain demo ka samu painin ka samu wahalar abin da sauransu to demo kuma jikinka zai ba ka lafiya suna faɗa a yi likitocin duk da shi likita zai ce ai amma shi da zai ba amma dai motsa jiki da ruwa ne to kafo din nan akwai shi a cikin hadisai da yawa wannan halaccin kafan daban sai kuma maganar shan jinin annabi din sallallahu alaihi wasallam shi kuma wani abu ne wannan daban ina ba da shawara a je a yi kafo a rinka yi ni da nake gaya muku don cika da aiki yanzu haka ina da abin yin kaho ina da shi a je duk bayan wata ɗaya biyu na kan je a zazzage na sosai yawwa ƙwarai ko daga ciki yawwa ƙwarai daga ciki bayan wahala da nake sha da baka yi saka yi gaba yawwa tun da zan yi na abuna ina shuka ko ina wani abu yawwa amma kai baka yi saba kana kasa ganin haka banza banza ne daidai gwargwado Allah yawwa kuma duk sati sai na fita na motsa jiki sau uku hudu duk uzurin da nake da shi, ina da inda nake zuwa in cire babbar riga in cire hulata, in ka gani ba za su gane ni, wasu gani sun tsaya malam ne ke kwarai shi ne kwarai kuwa. To ka zo ka mutu da sauran karfinka da ko kaunar da kai a gida kana ji kana gani a motsa, shi yasa za ka yan bal sun fi kowa lafiya, saboda yana gudu yana tsalle yana waye da sauransu, da wanda yake ɗaukan nauyi yake ɗaukan ƙarfi yana yi yana zaga da gabansu da lafiya ya ƙone duk wata cuta da za su, musamman matasa kar mutum ya bari ya kashe rayuwarsa yana ƙarami da sauran shekarunka saka ya ƙi cuta a tattare da kai. Akwai magungunan da ba yi suke wa wallahi ba sa yi ta shan ƙwaya, yadda ka ga ɗan ƙwaya kullum kana shan ƙwaya ba ya aiki, amma kana motsa jikin nan motsa jikin zai wadatar da kai da ƙwayoyi da yawa. Allah ya ba mu dacewa. So mun karanta da ku hadisin, in za ku yi duba Muhammad hadisin da zai rawahu Ibn Adi min riwayati Ibn Abi Fudayl daga an Burayh daga Umar Ibn Safina an abihi an jaddahi قال اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليقص هذا الدم فاشفنه من الدواب والطير. النبي عليه له يجري وغني لو كيوان نجيني كذلك بني شيء سبو دبوبي خوزن زي كفكي كوكما أوي الناس والدواب. شك ابن أبي فلي قال فتغيبت به فشربت ونقوي جنن نقويا نجيني شنجي سنجي إنا جنن دواش لأباري أني شربت وضعي nace ai na shanye shi sai annabi dariya. To wannan hadisin muka tsaya. To shi isnadin wannan hadisin yana da rauni, yace fa innahu hadisun da'ifun li hali Burayh hada, hadisin yana da rauni saboda wannan Burayh da aka kawo sunansa Ibrahim, fa innahu da'ifun jiddan, mutum ne mai rauni. So ba za a yi aiki da wannan hadisin da yace an je an shanye jinin annabi ba. وقرره البيهقي من طريق أخرى فقال أخبرنا أبو الحسن ابن عفان أنبأنا أحمد ابن عبيد حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن أبو سلمة حدثنا هنيد بن القاسم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه. والنبي كتش النبي أي كهو كغري النبي أنا كهوان كهو النبي عليه قهو يا مالي جننسا يجي إذا فوالي لا يبحث عنه صبون أو كلب أو إنسان كذا كركيشي هو كريب هو نمتين يجي يدوكا. قال فتنحيت فشربت سين أني سنت سين نحيت نشن يشي ثم أتيته نظور فقال ما صنعت ميكي قلت صنعت الذي أمرتني سيجي أي أقول لك أمر جنشيني. قال ما أراك إلا قد شربت موتي أنا بيشيكا إلا قلنك من كاشن يوانا جنيني. قلت نعم سيجي ورنك يا رسول الله. قال ماذا تلقى أمتي منك سيجيتو الأمة ميذا تسامو ميذا تقمل الشيء أتترى لك يدريد إسراء يجي وهذا وانا عدد الشماء إثناد ضعيف ينادى فروني لهذه أبي بن القاسم الأسري الكوفي. saboda wannan mutum Ubayd ibn Qasim al-Azdi al-Kufi yana da rauni. Fa innahu matruku al-hadith, hadithan sa abun bari ne ba aiki da shi. Wa sammi bil matruki fardan tusibi rawi lahu muttahamun bil kadhibi, rawi da ake tuhumar sa da ƙarya, to shi ne hadithan sa matruk, to ba aiki da shi. Kan Yahya bin Ma'in ya ce wannan mutum magareci ne, to kaga ai ba za a yi kida hadisin sa ba. Lakin qala al-Bayhaqi ruwiya zalika min wajhin akhar an Asma binti Abi Bakr, a wata fuska kuma ruwaito daban daga Asma binti Abi Bakr. Shi ma da riwaya Imam Dar-Qutni ne, yana riwaya ce mai rauni kamar yadda Imam Tabarani ma an ce ya ruwaito shi, da kuma Salman al-Farisi shi ma ya ruwaito riwaya ta ita ma mai rauni ce ta Salman al-Farisi ne. Fi shurbi ibn Zubair jama'a sallallahu alaihi wasallam, da suke bayani a kan Ibn Zubair ya sha jinin annabi na ƙaho sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ba muna magana a kan ingancin yin ƙaho ba ne, muna magana a kan shanye jinin da annabi ya yi ƙaho ɗin, shi muke magana. قلت فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته حتى البول والغائط من وجه غريب دوانا في وسطو وتفرسا دوان ما لم يسكي مدنا أكن تركينا أبوان سكي فتوى فضلات دقا لكن النبي صلى الله عليه وسلم إرن بولي باين إلى شوى شينا سبع نجسة بني كندقا والجنين أنشي أنشيني إمن تفا أكن وانك يدى بإنجمشن حديث كنا فاستعمت في ذلك لما رواه البيهقي أن أبي نصر ابن قتادة sun dauke kewa da hadisin Imam al-Baihaqi wanda shi ma riwaya ce mai rauni da Imam Tabarani da Suruwai to hadisin Hukaima binti Umayma majhula ce ba san ta ba wannan mata ita ta san hadisin yake da rauni haddathana Abu al-Hasan Muhammad ibn Ahmad ibn Hamid al-Attar haddathana Ahmad ibn al-Hasan ibn Abd al-Jabbar قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرتني حكيمه بنت اميمه وان متى حكيمه بنت اميمه لتكاو قصه دلابار حديثا ما لم حديث سنه ما تبسنت با سو كما ما ادنتا ومنن الله مغنا صلى الله عليه وسلم اكن روايه ما سن روايه اكي ولي با اداني واي با باي daga umayma daga mahaifiyarta annan da mister sun kana yabulu fi qadami من إيدان ثم يوضع تحت سريره فبال فيه ووضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا ألقده ليس فيه شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكويوني ولكسكو هكا دا أكي مسا إذن كسكو ندان كأمانين إجاتوا هكا أكي سامسا كما أكوشي أمانا فتاري أتكينسا kamar da daddare in ya tashi sai a sashi dalgashin gadan in an tashi mata sai su je su zubar da shi tunda su ba su da rabar daki sai content ba su da bandakuna bandakunan su a bayan gida ne a nesa ne so in larura ta kama ne ya bawali sai ya bawali a cikin abin nan shi kuma tsuguno akramakumullah daman sai ta ake lokacin da mutum yake tsugunawa ne bayan gidansa in dai ba bacin cikiwa to kowane mutum yana saita lokacinsa da ya ga dama galiban haka Allah yake mutane to waje suke fita daji suke zuwa saboda ba su da ginin nan bandaki ba su da shi bayan gida suke zuwa sai a yi sai a je a bulme saboda rashin wadata Allahu akbar haka suka rayu so idan an yi bawalin sai a fitar da shi a je a zubar da shi to an sa wata rana ya yi bawalin aka sa shi karkashin gadansa ya zo ya nema don a zubar da shi sai aka ga ba a gan fitsarin ba bawalin ba sai ya ce wata mata ana ce da ita baraka kana takhdimu li umm habiba irin khadima ce mai yi wa matarka hidima wannan yake nuna ba laifi don mutum ya ɗauki yar aiki a gida tana yi wa iyalinsa hidima tana rage mata aiki ba laifi ba ne ba amma sai a kula da ka'idoji na shari'a wanda zan yi bayani insha Allah mun gama wannan lambarin shi kenan sai ya ce da ita wannan baraka mai yi wa ummu habiba matarsa hidima ja'at ma'aha min ardi al-habasha ita ummu habiba ta zo da baraka ne daga habasha aina al-bawl alladhi kana fi hadha al-qadah annabi ce ina bawlin da yake cikin wannan kasko قالت شربته يا رسول الله تو يارين من في شيء انا شيء يا من الله انا شيء هكذا رواه هكذا من روايه ويتو هو اسناد المجهول وان اسناد من شيء وتا شيء يقال النبي مجهول يعني سبب اكوي راوي مجهول حكيمة بنت أميمة ما كانت ما مجهولة شيء سو حديث من روني كودا وني باك لاباري cewa ai wani ya shanye fitarin manzon Allah to wannan isnadi na rauni Abu Dawud ya rawaito shi da Nasa'i min hadith Hajjaj bin Muhammad al-Awwal daga Ibn Jurayj wa laysa fihi qissatu baraka an rawaito amma ba a kawo qissar baraka din nan ba a ciki to wannan kenan manzon Allah dai daban ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam matsayinsa da darajarsa da kimarsa da fadalat abubuwan da suke fitowa a jikinsa ba iri ne ba ne da nawa daidai da gumi da yake fita daga jikinka daga jikina kaga mu yakan zamanto matsala ne, amma shi ne annabi turare ne, turare ake da shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kadai ya ke nuna maka daraja da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun kawo cewa Umma Habiba tana da wata hidima mai suna Baraka. Za ku iya gani a cikin hadisai matan annabi suna da masu yi musu aiki, da na Aisha tana da Barira, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, daidaitun su za ku ji ana faɗa suna da shi. Ba laifi mutum ya ɗauko wata mai yi wa matarsa aiki tana kula da taimaka wa larurorin gidan kamar da kulawa da yara da wani sauransu. Na ce ba laifi saboda nuna mana cewa ba dole ba ne, ba dole ba ne. In mutum yana da hali ya yi, ya yi kyau, insani ne, kyautatawa ne. Idan kuma ba ya da hali ko yana da matsin wurin zama da sauransu, to wannan kuma sai a mai uzuri. Amma ya kamata musulmi su je tsoron Allah, su kiyaye dangane da abubuwan da suke faruwa na rashin gaskiya da cin amana na ƴaƴan mutane a cikin gidajensu, musamman masu aiki. Mutum zai je ya ɗauko yarinya budurwa balagajjiya ya sace a gidansa tana masa aiki, wasu ma za ga masu addini ne, amma ya manta da ka'ida ta shari'a. Wannan yarinya fa da take gidanka take aikinta, ai ba muharrama ka bace. Kuma yadda yake haramun ne ka je ka ga ƴaƴan mutane a waje, to ba wanda ya halatta maka ita ma wannan ka ta ganin ta kullum. So kar mutum ya zo ya lalata addininsa a cikin gidansa bai sani ba. Hakan dai a ɗauko ƴan ƙananan mata matasa suna yi wa mata aiki, ina mai yayi kyau, to kai ƙoƙari ka sa shamake tsakaninka da ita. Kuma ajiye yarinya budurwa da kake gani a gida, matuƙar ba muharramar ka bace, to dole fa akwai abubuwa da dole sai an kula da su. Saboda za ka zo ka ta sallah kana azumi kana abin da, amma kana ɗiban zunubi a gidanka ba ka sani ba. An samu irin waɗannan abubuwa da yawa suna faruwa, sai ga mutum ya tafiyar aiki ko ya yi abokanai, ita za ta zo ta ɗauko abincin balagaggiyar yarinya budurwa, ba hijabi ba komai, a gidajen musulmi. Su za ita za su kawo maka abinci, ita za ta wanke kaza, ita za ta yi kaza. Na ta saka hijabi ta rufe jikinta, kuma ai nesa nesa, ko kuma ma kwata kwata kar ka haɗu da ita, ta je can ta ƙare aiki wa mai wa matarka da hidindimin gida da yara. Akwai fitinar su kansu masu gida, wallahi wallahi ina gaya muku, kun ji ran ruwa na gaya muku, akwai matar da take kuka take gaya mun cewa malam ya kamata a yi wa maza wa'azi su ji tsoron Allah, musamman masu wadatar nan suna ha'intar matansu akan masu musu aiki a gidajensu. Ta ce da kanta ba ɗaya ba ba biyu ba da 'ya'yanta sun kama mai gidanta da mai mata aiki a banɗaki, ta shiga banɗaki kurin ya bita, babban mutum kuma mai mutunci. Yace ma ta ce matansa huɗu, amma zayyana rabu shaitanu amala, shaitan ya zayyana masa aikin sa, da haka sai ya sa masa sha'awar wannan ya bar matarsa ta sunna, sai ji yana bin wannan kana bin yar aiki a gidanka. An sha kama ba an tafi unguwa, ya zo ya keɓance da mai masa aiki yana lalata ta. An sha samu yaran gida matasa suna ɓarna da 'ya'yan aiki a gidaje. Wannan fa wani babi ne fa, wannan fa shiru kake ji fa, ba a ma magana a kansa, ta abin da mutane suke a cikin gidajensu. Wallahi abin da ba ka tsoro. Ko mutum 'ya'yansa matasa samari suna kimancewa da 'yan aikinsa. Wannan fa babu tsoho ba yarinya, har ta tsohuwa wallahi akwai duk cijiyar da ta faɗa, ta ce wallahi mai gida yana neman ta. Na yi magana ce ga ta ne aiki ne da wani sauransu. To wannan fa mai sauƙi ne, wannan mai sauƙi ne. Mana akwai masu ɗaukan maza balagaggu su suke wa matansu abinci a garin nan. Alajiwani, alajiwani shi baya cin abincin matarsa, namiji ne balagagge shi yake shiga kicin ɗin matarsa, shi zai masa abincin safe, shi zai masa na rana, shi zai masa na dare. Suna karaskiya, matarsa sai ta zo su ce da ba mana kaza. Dai yawanci ɗan bokon nan galiban da suke ganin su wasu masu kuɗi da halin nan, wallahi yawanci a gidajensu abin da yake faruwa kenan. sai mutum ya shirga babbar riga ya zai zana maka masallaci a sahun gaba amma ta adi yake a gidansa. Namiji ba da baki manyan gidajen da wayar zuwa nan shi ne ci gaba wayewa in mutum ya rafka gida sai da ko balagaggen namiji kuku mai masa abinci. Kai wasu ma su wannan mazajen su suke wa matan kyafane shi zai je kasuwa ya je rimi ya siyo kaza ya je yan kaba ya siyo kaza ya je kasuwa tsunto kaza kaza sauransu ya zo kicin din gaba ɗaya nasa ne. Amma fa yana haɗuwa da matan mutumin yana haɗuwa da ƴan matan mutumin ƴaƴansa mata. Kai bari in gaya muku billahi al'azimu na san mutane bila adadin wanda daidai da gadansu da suke kwanciya namiji ne yake shiga yake gyara mashi shimfiɗar gadansu. A garin nan na ga dama sai in ce gidan wani na sani kuma matan suna zuwa suna faɗa amma ba su isa canja ba. Ɗakinka da kake kwanciya ka ɗauki wani balagagge wai baka yarda da matarka ba shi ne zai zo ita take gyara kaza yi kaza yi kaza yana haɗuwa da ita ɗakin kwanciya saboda tsabar yahudanci da rashin insaniya ba ka da sirri. To ka ji wannan babu da waɗanda suke bin matan da wanda suke lalata ƴaƴan mutanen da kuma wanda suke ɗauko maza duka wannan a cikin gida. To Allah zai iya maka wadata neman ka ji daɗi da bin zamananci dan wane wane ya yi kai ma a gidan ka je ka yi wallahi ka je ka yi wa kanka hanyar tafiya wuta ba ka sani ba. Kowaye da zai ɗauki mai aiki a gidansa akwai ƙa'idoji na shari'a yanda doka ta shafi matan waje haka ita ma ya aiki nan babu wani nasirin da ya ce tun da yarinya tana ma aiki a gidanka ya kamata ka tsaraicin ta ko ta rinka yawo a gabanka babu hijabi ko ɗauko ƙanwar mata mutum sai ya je ya ɗauko ƙanwar matarsa ba da gajiya ya ajiye ta a gidan shi kullum yana kallon ta ba hijabi to wai halatta ma. Shi yasa ake samun kesa suna neman matan shi shaidan mala zai iya cire maka sha'awar abin da yake na halal ne a tattare da kai sai ya sa maka kwaɗayin mai abin da yake na haram. Wata mata ta zo ta same ni shekaru a wata jiha ne ta same ni tana kuka ta ce ta kama mai gidanta ya yi wa ƙanwarta ciki waɗaya waɗaya ta san me ya faru ita asalinta musulunta ce ya aure ta da haka sai ta yi ƙoƙari ta jawo ƙanwarta budurwa kusa da ita ita ma ta ba ta kalma sai ce a ciki ajiye ta a gidan mana sai ta ajiye ta a gidan ta ce wallahi mallam ya mai da mu mata biyu duk ranar da na tafi unguwa a shi zuwa gurin yarinyar da yake ta ce kai da daddare ma na kama shi kamar baya kira ba zai zo ɗakina ba a shi zuwa ɗakin yarinyar da yake yarinyar kawai sai wata ran zuwa cikin fa wani fa yana zuwa waje na ma wannan ina gaya maka an kama yarinyar da aka yi mata cikin da ita yadda ta suka zo suna ta min kuka na rasa inda na ce wannan fata wani niyya ma zan yi ita ko mutumin na musulmi ne ya za su yi da cikin kuma duk ɗan uwansu gaba ɗaya an rana ne kafirai ne in ta mai da ita gashi nan amma mai gidanta ya yi wannan tare malamin in ana ba ka labarin barna da mutane suke wallahi in Allah ya baka salaha ka gode wa Allah kullum to wannan yana nan a cikin gidajen mutane barkate bila adadi. Wannan satin ma wata mata ta kawo kisa ce mai gidanta yana neman ƙanwarta ta rasa yadda za ta yi na ce ki ce ta tattara kayanta ta koma gidan iyayenku ki kore ta in ba sau za ta kashe miki aure ai za a ce ka zara a ce na ce to ki zauna ki ce yau ta haɗa kayanta ta koma gidan in iyayenki sun yi magana su ce ai hajiya ta girma yarinyar ta girma duk taimakon da za ki kai mata tana gidan babanki da mamanki tunda mai gidan yanzu yana abin ta ce abin malam a fili a fili ba wani magana goye-goye a fili kuma duk wannan mutum da nake gaya muku ba a cikin Kano ne ba wani guri ba. So muna da damuwa akan harkar kadimat masu yin hidima ɗin nan a gidaje da ake ɗauka akwai hadari. Bance ba haramun bane, shi yasa na faɗa tun a karatu bance haram bane. Amma duk wanda ya san zai yi, to lallai ya san me zai. Almajiri, ana ɗaukar almajirai, ba laifi ka ɗauki ɗan ƙaramin yaro almajiri zai maka hidima, amma yana ɗagawa da ya girma, to a rinƙa sa hijabi. Kuma karke da ka bar mata suna alaƙa da almajiran nan, su ma da ta'adinsu, ka ga baladaggan almajiri yana shiga har cikin ɗakin ka, ko ina yana shiga a gidanka. In an yi magana ai almajirin gida ne, almajirin gida shi wa ya ba shi dama, kuna nuna wa 'ya'yanku makusanci a gidajenku, kuna rayuwa da su, ba ku iya kula da shari'a. Duk shi ma wannan wani babi ne mai zaman kansa. To abin da ya kamata a yi shi ne, duk matar da ta ɗauki 'yar aiki a gidanta, yarinya matashiya da za ta iya ɗaukar hankali, to ta sa mata lokacin aikinta lokacin da mai gidan baya. Ke ki rinƙa zuwa aiki don ƙarfe 10, mai gidana yana fita tara 10 ki zo, yana dawowa bayan da asar, na sallame ki 3. Sai su shekaru bai haɗu da ita ba. Ta zo ta gama mata hidindimunta da ayyukanta, share mata, wanke mata, da abin da za ta yi. Lokacin da mai gidan ya dawo, shi kenan ta fita. Haka wata mata na ba ta shawara, ita ma da mai gidan ya fara fitina, na ce to ki canja mata lokacin. Duk lokacin da take mai gidanki yake nan, to kar ta zo gidan. In kuma tana wani guri ne a gidan, to ki ɓoye ta, kar ta mutu, ki ja mata kunne. Amma malam mutum subhanallah, sai matarsa ta tafi asibiti, sai je ya kira 'yar aiki baladaggiya, yana tsakiyar ɗakinsa, yana kan gado, a je a dafo masa abinci, a kawo masa, yana kallon 'ya'yan mutane. Wannan 'yar fa 'yar wani ne, talauci da buƙatar rayuwa ta sa aka kawo ta gidanka. Kai yanzu za ka ji daɗi a keɓanta da 'yarka budurwa, ana mata wannan abin? So wallahi na gaya mana, in ba mun yi da gaske ba, wallahi mutum zai zo addininsa zai lalata shi a gidansa. Ban yi muku magana fa ofis ba, kuma akwai wanda suna aikin ofis kawai, halal ne kawai su ta mu'amala da mata. Ban yi muku magana kasuwanni ba, yanzu a ofis mutum sai ga ai wannan 'yar ofis ɗinsu ne suna aiki da ita, wasa da dariya da komai da komai. Ga mata da samun wuri in mace suna zuwa aiki, kwalliya da ado da duk abin fitina sai ta fitar, saboda ita ma a ganta. Kuma tuki da matar wani ne, mutum ya keɓance da ita, yana hira da ita, ana wasa da dariya, ana yaƙi haƙori, an tashi daga aiki ya ɗauke ta a mota, a ɗauko matar kawai ta wata aikin gwamnati, wai abokin aikin ta, wai ya rage mata hanya, ya sa ta a kujeran gaba, yana hira da ita, ya zo ya ajiye maka ita, da yake banza ne kai. Wallahi ni da zan tsora ma kitabun salatin nan ba, zan dakata a nan gurin kawai, saboda kar ma in yi wani karatu ma ku manta abin da na faɗa, kawai mu dakata a nan. Za mu yi bayanai insha Allahu ta'ala, za mu yi taimuna mai maitawa gidajenmu, akwai buƙatar gyara, musamman halin suna mutum yana da awar suna, mu gyara gidajenmu. Ni dai ina maimaita muku, wallahi kada neman morewa da jin daɗi da shaƙatawa, ya zo ya sa ku abin nan. Dole ku sa ido akan yayanku. A nan wani mutum, wani wata mata nan ta zo take faɗa, mutum fa ba kuwa ce, ƴar uwarsa fa ba kuwa ta zo gidansa ba, amma wallahi kwanan da za ta yi a gidan nan kwana ɗaya biyu sai da aka mashi yana neman baƙuwan nan. Danginsa ne ta zo baƙunta, matar wani ne ba, a ɗan wasa ce, a yasa ce, a ya kanwar mahaifiyarsa ce, a waye wa sauransu. An ba ta wurin kwananta, ga wurin kwanansa, shi fa da matarsa a gida ba, saboda saurin kai wa shari'a. Ya yanki dare ya zake wa matar, kuma ta yarda. Matarsa ta fita zagayawa da dare, ta gaba ta gama gidanta ba. A ina yake, ta shiga banɗaki baya banɗaki. Ta duba gidan duka da gani, lafiya. Ka san mata da tsaye gobe ce, kai. Bari in ji ɗakin baƙuwa nan. Ta je ta duba ɗakin baƙuwa, ta tare ta tarar da su da shi da ita, suna lalata. Wannan matar fa fatawa ce ta kawo, tana tambaya to wai yaya za ta yi da mijin nan, a matan nan yaya za ta yi ce, to ta kashe auren nan, ga ƴaƴa suna tare da mijin nan, ya yi baƙuwa ya je yana neman ta. In dai ta ba ku irin waɗannan labaran, wallahi kuka ka tashi daga nan gurin. Ta adi barna
kiza imani muna bukatar mu gyara imani mu fa zahiran wa batinan ba wai magana ce ta baka ba
su dole ne sai mun kula da gidajen mu kuma mu aje dokoki na shari'a akan gidajen mu malamai sun yi rubutu da yawa akan albayt baitul muslim gidan musulmi ya kamata ya tsara shi ƴaƴanka ya za ka tsara musu wane ne ya za ka tsara hatta ƴaƴanka maza da mata duk yara sun fara tashi to a samu ciyamaki ayi wasu dai ubansu daya suna komai a tafi anguwa a kyale su yarinya tana shiga ta fara girma kuma tana bayyana kiranci ga manyan wanda a zamani ya canja ka liƙe ta da kuwarta kullum suna tare kawai a sa ido a kansu ko fita anguwa fita biki kawai yarinya ka budurwa wai kawai inda za su yi biki kawai shi kenan a je a kai ta a jefan maka ita za a lalata maka tarbiyyarka duk inda za a je an san ina za a je kuma sai ka bincika ina ne maganar ma ka kace wa wai matanka wai su ne za su rinka ba da dama wa ƴarka budurwa ta fita ta je wuri kaza ai an gama da kai mace rauni ne da ita rauni tana da wahalar tarbiyya wallahi wani zai zo a dauke yarinyar taka Allah na to maka ita a dawo maka da jangwangwa shi ma wani babi ne mai zaman kansa so dan Allah ya kamata mu kula da gidajenmu kuma Allah muke roƙon gyara mana halin mu da dabi'unmu ya Allah ka kubutar da mu kada ka kama mu da abubuwan da muke aikatawa kuma ka samu zaman tun mutanen kirki zahiran wa batina amma muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tun taban harshe Allah ya fai mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.